da manzansa sallallahu alaihi wasallama, kuma ma ya ƙaryata abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. To malam yace idan Allah ya taimake shi ya iya gane waɗannan abubuwan ya sauke musu, shine fa in badara ila kashfihi, to ya samu aminci. Wa illa idan ko ba haka ba ta kasafa, abin zai dinga wato taruwa yana dada wato duk dan karewa hatta fara hijabu shakkin, har dai ya samu kalubale na shamaki na kokonto cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi. Akwai mutanen da suke da kokonto akan abin da za a ga musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, wasu suna da kokonto akan haka, za su dinga shiga kokonto wa takdhibin da ma ƙaryatawa, wanda ya kadahu fi usulil imanin khamsa, wanda wannan yana suka a cikin ginshiƙai na imani guda biyar wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana. Na farko al-imanu billah, da abinda zai kai yayi suka ga imanin ka da Allah, to wannan matsala ce kuma kalubale ne babba. Wa mala'ikatihi, ko kuma imani da mala'iku, mutum ya dinga kokwantan cewa akwai mala'ikun nan ko babu su, wani an gaya masa abin da ya shafi mala'iku ko halittarsu ko yawansu, tunaninsa zai dinga ganin wannan kamar ba gaskiya ba ne, kamar yadda ya zo cikin tafsirin suratul tur da Allah ya ce wa turi wa kitabin mastur fi raqin manshur wal baitil ma'mur. A ƙarƙashin tafsirin wal baitul ma'mur shine ɗaki ne wanda yake sama ta bakwai, wanda yake daidai daura da inda Ka'aba take, wanda mala'iku suke shiga su yi bauta a cikinsa, cewa a kowace rana mala'iku 70,000 suke shiga su yi bauta a ciki, kuma in suka fita har abada ba za su dawo ba. To wannan ka gaya masa wannan zai ce to nawa ne yawan mala'ikun kuma ina za su shiga, wanda yake da kokwanto a zuciyar shi kenan. To duk abin da zai haifar ma da mutum wannan kokwanton kaga ya taba imaninsa. Wa kutubihi, ko ya dinga kokwanto akan littattafan Allah, duka littattafan da Allah ya saukar ma manzanninsa, sawa'un waɗanda suka gabata ne ko kuma cikon littattafai ne wanda shine Alkur'ani, wani yana da kokwanto akan Alkur'ani da ayoyinsa. Wa rusulihi, haka nan da manzanni. Waliƙa'ihi, shine wal yawmil akhir, da saduwa da Allah madaukakin sarki. Akwai wanda suke ƙaryata cewa za a sadu da Allah, yasa Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Duk wanda ya ƙaryata waɗannan ya yi ɓata-ɓata wanda yake mai nisa Allah ya tsare shi. To malam ya ce duk wanda ya shiga cikin wannan shamaki mai nauyi wanda zai jefa mishi kokwanto a kan waɗannan ginshiƙai na imani, to wannan falihila bi ijabihi wa kasafatihi wa zulmihi wa sawabihi la yara haqa'iqal iman. Saboda kaurin wannan wato shamaki da ya shiga tsakanin shi da ba da gaskiya da waɗannan abubuwa, da duhun da yake ciki, da ɓata da yake ciki, baya taɓa ganin haƙiƙanin imani da Allah. In ana maganar imani da Allah, zai dinga ganin kamar wani abu ne wanda yake ba haƙiƙa ba, ba gaskiya ba. Wa yatamakkanu minhu shaytan, kaga sai shaytan ya sami iko a kansa. Ya'iduhu wa yumannihi, sai ya dinga wato tsoratar da shi, kuma yana sanya mishi dogon buri, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a kan shi shaytan ɗin, cewa la'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruban wa la'ubillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubakkikunna adhana al-an'am wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Allah ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min duni Allah faqad khasira khusranan mubina. Don ya riki shaytan shine a majibincinsa, kuma bayan Allah madaukakin sarki wannan yayi hasara wacce take bayyanannan. Sai Allah ya ce daga cikin inda shaytan yake tsana musu tarko shine ya'iduhum, shedan zai dinga musu alƙawari na ƙarya na bogi, ya dinga ganin cewa shi ko dai ba zai ƙare ba ko wani abu makamancin haka, wa yumannihim, kuma zai dinga jefa musu burace-burace wanda ba su da iyaka, ko da wata bai ɗauki dalilin samun abu ba amma yana da muri. Allah yake wa ma ya'iduhumu shaytanu illa ghurura, ai duk abin da shaytan yake musu alƙawari din na rudi ne kawai. Yasa Allah ya kira shaytan da al-gharur, wanda yake mai yaudaran mutane. Allah yake inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabi as-sa'ir. Hakan Allah yake fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahi al-gharur. Al-gharur din shine shaytan wanda yake rudan mutane yaudare su. Mun ga abin da ya ma annabi Adamu alayhi salam, sai da ta bibiyar sai ta bibiyar sa har sai da ya jefa shi ya aikata abin da Allah bai so, ta hanyar kawata masa abin da masa alƙawari na ƙarya. To in ya taba wannan bishiyar da aka hana shi shi ita kadai, yace in ya ci ta zai dawama ba zai mutu ba, haka yi ta kawata masa har sai da ya yaudare shi. To malai yake cewa lallai shedan zai sami iko a kansa, yana burantar da shi, yana masa alƙawura na ƙarya. Yace wan nafsul ammaratu bisu'i tahwa wa tashtahi, zuciya kuma wacce take mai yaudara, wacce take umarnin mutum da munanan abubuwa, ta hawa za ta dinga wato asalin yunkurin aikata wannan abubuwan tana son su, wa tashtahi tana kwadayi. Wa sultanu tabai qad zatira bi sultani al-imani, alhalin kuma wato asalin sultan karfi wanda yake na dabi'a ya rinjayi karfin shi na imani, fa asirahu sai ya kame shi zaman da shi kaman firsuna, wa sajanahu ya jefa shi a kurkuku ya garkame shi, in lam yuhliku wannan fa amma bai halakar da shi ba, wa tawalla تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات وأطفأها الأوائد التي جرى عليها العمل. لم هكا سيزما مداندا وتدوان أبو بوانا رندنا تشعوا عياما ميزوش يسا هما يربع سيدا أبو بوانا سيكما سيكوني نتجي آني شو واندا سوني متانا مقالي سيكي عيكي أكانسو وعدلك أبابا ليقرا وانا مفركا وادا زيني ya gane cewa wannan abun ba daidai bane, sai a rufe mishi wannan kofar, sai ba zai iya farkawa ba. Yanzu wanda suka riga suka rudi shedan ya jefa su a irin wannan hanyar, duk abin da zaka gaya masa gani yake kai baka san ma me ake yi ba, gani yake kamar cewa kai kana so ka katse masa wani rayuwa ne na jin daɗi. Yanzu ka dauki misalin mutumin da ya saba da kayan maye, duk abin da zaka gaya masa gani yake kai ne kake cikin maye baka san me kake yi ba. Ko wanda ya saba da cin haram, ko wanda ya saba da zina, ko wani abu makamancin haka, duk abin da zaka gaya musu sai ga kaman kai baka san me kake yi ba. To ya riga an killace shi, an daure shi, an sa shi a cikin wata kurkuku ta zuciyar shi bayi da iko da ita. An-nafsul ammaratu bisu ta mamaye shi, ita take cewa yayi ta ce ya bari. To malai yake cewa wannan kofa ta farkawa an rike miki ita, wa aqama alaihi bawwabal ghafla, sai kofofi na rana sai su hau kansa. Wa qala, sai ya dinga cewa iyyaka an tu'ta min qibalaka wa takhid ijaban min al hawa, wa qala iyyaka an tumakkin ahadan illa muhika fa amru hadhihi al mamlaka kad sara ilayka, yayi ta rudar da shi, duk abin da yake kake daka saurari kowa, kar ka bari a fito ma ta wannan kofar, kar a hana ka kaza, haka zai yi ta yaudarar sa. Yake idan kuma ba ka bi su to za a rusa ma duk abin da kake ciki na mulki da jin dadi. Kad sara ilayka wa ila al bawwab fa ya bawwab al ghaflati wa ya sahib al hawa, malam kamar yana kira ne yana mai gargaɗi ya ce ya kai can wannan kofa ta rafkana, ya kai can wannan wato shamaki na son zuciya. Ya ce liyalzam kullum minkuma fagrahu, kowa ya je zauna inda yake. Fa in aflaituma fasada amru mamlakatina, idan aka bar su za su rusa ma mutum imaninsa da mulkinsa. Wa adati ad-dawlatu li ghayrina, kuma mulki ya koma wajen wani. Wa samana sultanul imani sharral fizi, kuma imani wato zai zama shine wato abinda zai zama mafi munin abinda za a gaya musu cewa imani zai hana ka abu kaza, zai kaskantar da kai. Yanzu wasu sun gani suke an ce a zo a tsaya a bi dokar Allah a yi waye sai ce ai kaskanci. In ya tashi ma misali ma sai ya ce to ai riko da addinin Allah ma shi ke kawo ci baya. Akwai da yawa masu faɗan haka, wanda amma mai zuciyarsu. In ba haka ba, ya za a ce ƙasashen da suke misali na musulmi masu riko da addinin Allah su ne a kan gaba wajen koma baya, wajen talauci, wajen wahala, wajen rashin wayewa. Wani sai ya rudu sai ya ce to me yasa ƙasashen kafirai ake ganin kullum su suke kan gaba, ilimi na fasaha da na kimiyya suna kan gaba, sun bar musulmi a baya. To kaga wannan ya riga ya rusa, an riga an bude mishi wannan kofar. Ya ce wa samana sultanul imani sharral fizi wal hawani wala nafrahu bi hadhihi al madinati abadan, sai ce in dai muka biye masu imani imanin nan fa ba za mu samu tsira ba, za mu samu farin ciki ba. Mala yana al'ajabin wannan abin, yana mamakin shi yake cewa fala ilaha illallah, ce lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. A shi mumini idan abu ya tsoratar da shi ko ya bashi mamaki yakan tsarkake sunan Allah ne, ko ya ce subhanallah, ce la ilaha illallah. Mala yana ban mamaki da mai irin wannan tunani. Ya ce idza tama'at 'ala al-qalbi hadhihi al-asakin, idan irin waɗannan runduna suka tattaru a cikin zuciya guda ɗaya, ga runduna ta shaitan, ga ta saban Allah, ga ta san zuciya, ya ce duk zuciyar da irin waɗannan rundunonin suka tattaru a cikinta, ya ce ma'ariƙatul imani, ga kuma raunin imani, wa ƙillatul a'wani, ga kuma ƙarancin masu taimako, ba wasu mutane da za su hane shi ko su kwaɗe shi, wal'iradi an zikirin rahman, ga kuma ɗauke kai daga ambatan Allah. An san hatsarin ɗauke kai daga ambatan Allah. Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, cewa duk wanda ya ɗauke kanshi daga ambatan Allah lallai zai yi rayuwa wacce take ta ƙunci, kuma ranar tashin alƙiyama ya tashi makahu. Saboda haka ga ɗauke kai daga ambatan Allah. Wal inqiratu fi silki abna'i zaman, gashi ya je ya wato tuɗanye da ƴaƴan zamani, duk abin da yake na ɓarna na baɗala na zamani sai ka ganshi a ciki. Wa ɗulul amal, ga dogon buri kuma a rayuwa. Al mufsidu lil insan, wanda yake ɓata ɗan adam, ya zage so mutum ya taƙaita burinsa, kar mutum ya zama mai dogon buri. Ita duniyar nan ba ta da tsayi, amma da yawa mutane ganinta suke tana da tsayi, amma ba ta da tsayi. Ya zage so mutum ya taƙaita burinsa a duniya, duk tsayinta mutum bai wuce a ce ya yi shekara 100 ba. Shekara 100 nawa take? In ka cinye 40 shi kenan, sauran duk rakiya ne. Ko nan na ciwo, nan ya gurɓace, nan ya abin nan, ga damuwa, ga wannan, ana wuce 40 fa shi kenan, da an shiga wannan damuwar kenan. Ana sha da ƙyar, ana tashi da ƙyar, abubuwa duk su runcha ɗaya ma mutum. To wannan sauran da za su kai na ɗarin a haka za a gama su, in ba wanda Allah ya tsirar da shi ba. Wanda Allah ya tsirar da shi, shine za ka ga Allah ya karkatar da shi, kuma ya koma yana kusantar Allah a irin wannan shekarun. Amma wani sai ka ga a wannan shekarun yana ɗaga katin caca yana bugawa. Akwai su da yawa. Wani daga 40 ɗin ne ka ganshi duk a cikin wannan harka ake. Kaga wannan yayi hasara ai. Wannan ai dole mallai yayi abin yayi ban mamaki daga irin waɗannan. To duk wanda aka ce haka ne, waɗannan abin suna kewaye da shi, wannan za ka iya tsere masa tsammanin samun shari'a kuma ai. Ya ce an athara al-ajil al-hadira 'ala al-ghaib al-maw'ud bihi, ta yanda ya titita al-ajila mai gaggawa, al-hadira wacce take nan yanzu, ya titita ta akan al-ghaib al-maw'ud bihi, waccan wacce ake masa alƙawarinta ya fifita duniya kan lahira kenan ba fa sayyi hadhihi al-aqwan bayan annan nada duniyan nan to duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan hali sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah sai zama na karfe ce fallahu al-musta'an wa alayhi tuqlan Allah shine abin neman taimako kuma gare shi ake dogaro amma mutum ya kai irin wannan hali sai a hankali yasa masu magana wani lokaci ce wanda yayi nisan nisa baya jin kira mala yace fa hadha faslun mukhtasarun nafi'un fi dhikri al-hayati wa anwa'iha yace wannan fasali ne da ya kawo shi takaitacce dan ya ambata ma nau'i na rayuwa da yanda rayuwa take wat tashwiqu fi ashratiha kuma dan ya kwadaitar da kai ya degantar da kai ka zama mai bege mai shauki na mafi kololuwar rayuwa a cikin waɗannan rayuwar wa atiyabiha mafi tsarkinta babu mafi tsarki rayuwa irin rayuwar da take cike da kaunar Allah da san Allah da biyayyar Allah wannan rayuwa ta fi kowace rayuwa tsarki ta fi kowace rayuwa kuma daɗi Allah madaukakin sarki ya ce man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan Allah ya ce sai mun bashi rayuwa tsarkakakkiya rayuwa tsarkakakkiya shine mutum yayi rayuwa wacce take bi qalbin salim ya san Allah ya san mahaliccinsa ya san abin da yake daidai ya san abin da yake ba daidai ba ya san manufar kasantuwarsa a cikin wannan rayuwar akwai mutanen da ba su san me suka zo yi a rayuwar nan ba su ci ne kawai su sha su biya buƙatar su kal an'am kamar dabbobi dabba sai dai ta ci ta sha ta kwanta ta biya buƙatarta to akwai waɗanda haka suke rayuwa bai san gabas ba bai san yamma ba yana nan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sun zama summun bukmun umyun ga idan amma babu amfani ga kunnan amma bai ji ga harshen amma bai furta abu mai kyau na ambatan Allah to wannan aika iya cewa ma babu shi ai yanzu Allah yake fahum la ya'qilun babu hankali wani waje Allah yake fahum la ya'lamuna la yash'urun ba sa ma da shu'uri ba sa da filin cewa lallai ba su ma san me ake yi ba kuma dukan mancewa da Allah shi yake kawo wannan yanzu Allah yake wala takunu kalladina nasullah kar ku kasance cikin waɗanda suka mance da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su ma ba su san me ya kamata su yi makansu ba Allah ya ce nasullah fa nasiyahu sun mance da Allah sai Allah ya mantar da su Allah ya fita da ya rabu da su ya fita harkar su kuma da yake cewa faman sadafa min qalbihi hayatan intafa bihi duk wanda lallai yayi sa'a ya samu zuciyarsa ta yi dace da abubuwa na kwarai to sai kaga intafa bihi sai ya amfani da wannan wa illa wanda bai samu ba kuma Allah ya tsare mu yace fa khawdun tazuttu zaqu ila baririn maqadin yace wato kaman abin nan ne abin makwanci ne ko abin shimfiɗa ne da ake jefa shi ga makahon gado babu yanda za a amfani da shi to mala yace mu koma maganar malam wanda yake magana yayi magana akan ya kaza farkawa yawa wasu an kira sallah yau din nan da asuba amma ba a yi sallar da su ba wasu an kira azhar ba ya azhar din da su ba wasu an kira al-asr ba ila asr din da su ba wasu an kira magariba yanzu haka ana magariba wani yana can rai yana abin nan hannun Allah wasu za a kira isha din ba za su kai ishan ba wasu kila ba za su wayi gari ba to ina duniya take da tabbas duniya ba ta da tabbaci yasa lokacin ka kani ba ce ka yi amfani da shi to mala ya ce walaha thalathatu anfas wannan farkawa da numfasawa guda uku ya ce na farko nafasul khawfi numfashi wanda yake na tsoro wa nafasul raja'i da numfashi wanda yake na tsammani da kyauta ta zato wa nafasul mahabba da numfashi wanda yake na kauna. To me yake nufi da wannan zantuttuka? Yace lamma kana kullu hayawani mutanaffisan fa inna an-nafasa mujibul hayat. Yace kasantuwar kowane dabba yana numfashi. Duk wani dabba wani mai rayuwa yana numfashi. Duk abu mai rayuwa yana numfashi. Yace to ya nuna cewa numfashi alama ce ta rayuwa. Har numfashi ya tsaya rayuwa ta kare a. Ako asibu da aka je aka ce numfashi yana kasa sai a kawo wani abu kwalba a dinga sirka ma da ruwa ana kokarin a gyara ma numfashin naka ba kai kokari ka dinga numfasa ka sha iska dan ka samu rayuwa. Ashe numfashi rayuwa ne. Shi yasa da rayuwa ta kare in ka sa hannunka a nan ba za ka ji komai ba. In an dan taba wani abu wata jijiya a nan da jini yake dan tafiya tana dan bugawa. Shi yasa aka ga suna taba nan ko ana taba nan za a ji babu mu. Daji motsin ya tsaya. Yace to duk wani mai rai yana da numfashi. Kenan numfashi alama ce ta rayuwa. Amma mana abin da yake so ya nuna mana kar mu dauke shi numfashi kawai wannan da muke shakan iska. A'a yana nufin numfashi wanda zai gadar ma ka gane wata rayuwa. Ka gane rayuwa. Yace wa alamatu wa alama ce ta rayuwa kanat anfasul hayatil musharu ilaiha thalathatu anfas. Dan haka numfashi ya kasu kashi uku na wannan rayuwar. Ma'ana abin da zai sa ka numfasa ka rayu. Shi yasa yace na farko nafasul khawf. Numfashi na tsoro. Abin da yake nufi anan shine masdaruhu inda ake samu wannan shine mutala'atul wa'idi. Mutum ya dinga hango yana leko gargadin da Allah ya bayar ga wanda suka saba mishi. A duk lokacin da kake cewa wanda yayi kaza Allah ya ce wanda yayi kaza zai mishi kaza. Zaka dinga jin tsoron kai wannan abu. Wannan numfashin mala yake ne. Kamar misali kashe mumi wanda yanzu jinin mutum ya zama ba komai ba. A shiga gari a kashe mutane. Wani ya yanka babansa, wani ya yanka matarsa, wani ya yanka dan uwansa, wani a hada da baki da shi a kashe mutane. Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Duk wanda ya ji wannan gargadin zai nisan shi kisan rai. Allah ya ce wanda ya kashe mu'mini da gangan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan Allah ya ce fajaza'uhu jahannam sakamakon sa jahannama khalidan fiha yana mai dawama a ciki. Wa ghadiba Allah alayhi kuma Allah zai fushi da shi wa la'anahu Allah zai la'ance shi wa a'adda lahu 'adaban 'azima. To kaga idan mutum ya ji tsoron wannan kaga ba zai aikata kisan rai ba ko zai aikata ba zai aikata ba. Hakanan innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna. Lace duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna. Kaga duk mai jin numfashi yana son rayuwa mai kyau ba zai shirka da Allah ba saboda Allah ya ce harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahun nar makomar sauta. To wa'idin da ake faɗa kenan ma'ana numfashin ya numfasa ya hango wannan abin ya ji tsoron waɗannan abubuwa din. Wa ma a'adda Allah liman athara ad-dunya 'ala al-akhirah. Da kuma abin da Allah ya yi tanadi na azaba ga wanda ya fifita duniya akan lahira. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. Wanda ya fifita duniya akan lahira al-jahim azaba wuta ne zafi ita ce makwancinsa. Kaga mutum ai ba zai fifita duniya akan lahira ba in ya ji irin wannan. Yace wal makhluqu ala al-khaliqi kuma ba zai taba fifita mutum akan wanda ya halicci mutum ba. Ma'ana ba zan saba ma Allah ba dan na dadada ma wani sai dai na saba ma wani dan Allah ya ji dadi komai matsayin wannan nan kuwa sai in saba masa na ga mai saba ma Allah ne sai na saba masa saboda ina neman yarda Allah ne. Dan haka ba zan taba fifita mutum akan Allah ba. Wal hawa ala al-huda kuma ba zai fifita san zuciya akan shari'a ba. Duk inda san zuciya ya zo sai ya aje. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahanna nafsa anil hawa wal ghayya ala ar-rashad kuma ba zai taba fifita bata akan shari'a ba, shine al-ghayb, ba zai fifita bata akan shari'a ba. Dan haka wannan shine nafasul khawf, numfasawa na tsoro, ma'ana mutum dole kullun yana hangen abin da Allah ya tanadi na azaba ga wasu ayyuka, wannan tsoron sai ya hana shi saba ma Allah. To wannan shine sai a ce ya samu numfashi na yakara, na farkawa. Nafasul raja, numfashi kuma na tsammani da kyautata zato, yace shi kuma inda ake samo shi shine mutala'atul wa'adi, mutum ya ringa hangen abin da Allah ya tanadi na ni'ima ga bayinsa na kwarai. Shine Allah madaukakin sarki yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil asharihi hum yastaghfiruna. Hakanan innal muttaqina fi jannatin wa na'im kulu ma ataynakum bi quwwatin innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'maluna. Abinda Allah ya tanadi na bayinsa na kwarai, kamar ayat da muka ambata man amila in ka tuno da wannan sai ka tuna cewa ga abinda Allah ya tanadi akai, bari na aikata. Ila kana zaune ana wata hira ba a so a rabu da ita, ana zaune ana cikin abokanai da ana labarin duniya da harkoki, sai aka kira sallah. Wanda zaka ga ana kira sallah suna zaune suna hirar su basu bari ba, kai kuma sai ka tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kasratul khuta ila al masajid, yawan tattaki zuwa masallaci. Kuma man gada ila al masjid aw raha, duk wanda yayi sammako da sassafe ya tafi masallaci, ko kuma ya tafi masallaci da yammaci, a adda Allahu lahu nuzulan fil janna, Allah zai mishi tanadin wani matsuguni a gidan aljanna, kullama gada aw raha, duk sanda yaje masallaci ko da safe ko da yamma, sai an ajiye mishi matsuguni a aljanna. Sai ka ji wannan ya motsa kaga ce kai ba zan bar matsugunin nan ya wuce ni ba, ko kai tunanin cewa duk wanda ya shiga sahun farko mala'iku suna masa addu'a. Kaga wani mutum ya ji wannan ce mala'ika zai ma addu'a, wancan ka zauna a zuciya dai ayi surutun banza babu wani addu'a da zaka samu, sai ma ka kwashi zunubi nan, kuma in ka zo zaka samu rahamar Allah. Yanzu kake shiga masallaci kake cewa Allahumma iftah li abwaba rahmatika, kana shiga masallaci ka shiga rahamar Allah, can kuma in ka zauna fa daidai ce dan, sai bata na shedan. To haka mutum ya dinga hangen irin waɗannan abin. Haka nan duk abin da zaka yi, misali sadaka ne, zance mai kyau sadaka ne, ka kawar da abu cuta akan hanya sadaka ne, lada ne, ka nuna ma wanda ya ɓace hanya lada ne, ka tsallakar da mutum wanda ya gaza ko mai kaya a kansa ka sauke masa ko ka ɗaura masa, duka aikin lada ne. To ka zauna kaɗai ka kare mutane daga sharrinka shi ma lada ne. Sai mutum ya tuna wannan abubuwa, abubuwan za su kwadaitar da kai ka yi aikin alkhairi, ka sa tsammanin kuma Allah zai baka ladan abin da kai. Mafi karancin abin da za ka yi ka samu babban lada a wajen Allah madaukakin sarki shine ka ga tsinke a masallaci ka cire shi, dan tsinke da ba gani a masallaci ka cire shi, kana da babban lada a wajen Allah. To nan za ka shiga masallaci ka ga abin nan ba za ka iya cirewa ba, wani yana shigowa ko dan karamin abu ya gani a masallaci zaka ga ya sunkuya ya daga ya ji. To dan wannan abin da kake raina shi kila sai yin sanadiyar ka samu tsira a wajen Allah, ba za ku yi sa tsammani kenan. Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu akan wani, ya ce la tahqiranna minal ma'rufi shay'a, duk wani abin da kyautatawa ne kada ka karanta shi, kar ka gan shi cewa wai ba bai isa ba, a cikin kankanin abin nan sai kaga ta samu daukaka. A mace ba ta samu gafara Allah ba saboda kare, kuma macen fa ba macen kirki ba, mai zaman kanta, ta zo wucewa ta ga wani kare yana ta yawo a bakin rijiya ya kasa shiga, yana jin kishirwa ta ishe shi har yana lasan kasa, ko zai dan samu danshi a cikin kasar ta zo har ta sauka ta dibi ruwan nan za ta sha a takalmi ta ba ta ran nan ya sha ta koma ta debo wani ruwan manzo Allah Allah madaukakin sarki ce a gafarta mata duk abin da take tun da dama laifin da ta yi zina ne take kuma wannan tsakaninta da Allah ne Allah ya ce a gafarta mata saboda kare ba da kake gani abin banza ko kare yanzu ka ganshi a hanya zai mutu zaka damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke da hanta na kadawa a cikin sa abin a tausaya masa ta sauti tausaya ma wannan kara yanzu wani da ya ga an buje alade a hanya misali ya ce wannan dabban banza ne ai ba laifi bane ka matsage ta ka dauke shi saboda ran da ke jikin sa ka aje shi a gefe dan haramta ma cin alade ba haramta ma ka tausaya mishi ya samu kanshi a cikin hali ba sai ka samu wani ya buje shi kafar ta kalle yana ta ihu ko wani yana ganin ka sai ka dauke shi ka kai shi gefe yake ka ga mutumin banza yanzu alade ai sai ka samu dada a cikin sa kaga wani ya dauke shi cewa ma laifi ne tunda in dai kare zai samu wannan to ashe shi da aladan duka ɗaya ne tunda duk an haramta cin su amma mace ta samu gafara Allah saboda wannan karam shi yasa kada ka raina abin da za ka yi na aikin alkhairi kada ka raina shi ta ga wani lokacin ko tattabara ko kaza an mata da baibayi ya riƙe ta wani lokacin in ka ga wata dabba ka ga zaren nan har ya ci ƙafarta ka kama ta ka cire wannan zaren ka zake ta ba ka san alkhairin da za ka samu a wajen Allah domin wannan tausayi Allah ne tausayi ne kuma ya sanya tausayi a cikin bayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbansa wata tsuntsuwa ta zo ta dinga shawagi a kansu tana kaiwa tana kawowa annabi Allah ya ce cikin ku ya daukan mata yayanta wani ya ce ni ne yake mayar mata da yayanta dabba ba wani yana ganin dabba ba komai ba ne yanzu wanda suke dauko dabbobin nan an san na siyarwa ne yanka su za a yi amma kaga an daure dabba ta mau dabbobi da ya kamata guda biyar a sa mota sai a sa guda goma sha biyar a tattake su a mammatse su wata wuyanta yana bakin sanansa babu tausayi ko dan mashin din nan na karfe kaga saniya an kanannade ta an dauko ta za ka yi ta mayanka a wannan mashin din yanzu in kai dan adam ya ga saka na haka ma wannan daurin ya zaka ji a dauki mutum a daure shi a wannan dan mashin din nan fa da bai wuce ya dau garwa guda hudu ba sai kaga katan sa an dauko shi an daddaure shi a wannan mashin din babu tausayi kuma yanka shi za a yi hai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta ya rubuta cewa kyautatawa akan duk wani abu yace har dabbar ma in zaka yanka ka tabbatar ka wasa saukar ka baka wadar da ita ba kuma ba a yanka dabba wata tana kusa da ita saboda takka daga mata hankali to wannan ba tausayi bane saboda haka wannan cikin irin abin da zaka yi ka dauke shi ba wani abu ba kai kana ganin ba abu bane amma a wajen Allah wani abu sai Allah ya daukaka darajar mutum saka yake wa husnul zanni bi rabbi ta'ala da kyautata zato da Allah kada ku dinga mummunan zato kafirai sune suke yanzu nuna billahi zanna sau ke kai Allah na aiba da ba wani abu Allah ba za a samu rahama ba na musulmi yana kyautata zato da Allah mutum ya dinga kyautata zato da Allah madaukakin sarki ko da kai laifin ka yadda cewa eh zaka koma ga Allah Allah nan ne jin bayi ne mai yafe musu ne shi yake da gafarar shi yasa in kai laifin yace ka je zai yafe maka ba mu zama to masu kyautata zato da Allah wa ma a'adda liman athara Allah wa rasulahu wa daral akhirata da abinda Allah ya yi tanadi ga wanda ya fifita Allah da manzansa da lahira akan duniya wa hakkama al-huda ala al-hawa kuma ya fifita shari'a akan san zuciya والوحي على الآراء كما يفيفي توحيين دا الله يسوكر أكام مغنغان المتاني معنى دا أبن دي يزوك تي آآ مو أبن دا شريعة تتشي دا شزامي عيكي دا أبن دي يجي سنانين آدم نيم أجيش إن يأي دي شريعة فبيها ونئم الزام الأوكا إن يأساب أما شريعة يجي ركي رأي إنسا مريك شريعة شريعة دا سنانين شي واتنانون وان يافا أبن دا شريعة تزودي wa sunnata ala albid'a, kuma ya fifita sunna akan bid'a. Haka masu fifita bid'a akan sunna sai su ji wannan, ya fifita sunna akan bid'a. Duk abin da aka ce sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, karbe shi daren. Duk abin da aka ce bid'a ne fararren abu ne, ba a yi shi ba, rabu da shi, komai kanshi, komai kanshi ka ajiye. Fa inna kullu bid'atin dalala, duk wata bid'a bata ce, dukkan abin nan ka ajiye. Ce a'a, wallahi za a yi wani taro ne, za a yi ambatan Allah na shekara na waye na menene, ka ce annabi ya yi, an ce bai yi ba, zai to shi kenan, ku je ku yawo. Ko a'a za a yi wani zama ne, za a karanta wata sura so kaza saboda neman wata biyan bukata, za a karanta Yasin 1000 don neman wata biyan bukata. Ce a, to wannan abin shin annabi ya san da shi ko bai san da shi ba? Ko ɗayan biyu ne, in ka ce ya sani, to me yasa bai yi ba? Kana tuhumarsa cewa ya ɓoye, kai kuma kai zaka ce annabi bai sani ba. In ka ce bai sani ba, kaga ai gari ma ka ce gari ma na farko ai, ko kuma ma babu gari ba. Ka ce annabi bai sani ba, ko ka ce ya sani, to ya sani me yasa bai yi ba? Kuma shin an sami irin wannan yanayin ana cikin damuwa da kunci a zamanin annabi, an sami irin wannan yanayin ko ba a samu ba? An samu, me yayi a lokacin? Ga abin da yayi, sai ka irin abin da yayi, sai ka fifita sunna akan bid'a, ce wannan sunna ce to na riƙe sunna, wannan bid'a ce na bar bid'a. Da ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, duk wanda yayi aikin da ba al'amarin mu da wannan ba za a karba ba, komai kan aikin nan. Haka mutum ya yi aiki ya fifita sunna akan bid'a, ce wannan sunna ce ka riƙe ta sunna, ce waccan bid'a ce ka bar mu 'yan bid'a, zai su yi bid'a. Wa ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu ala awa'idil khalq, da kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa suke a kai na wato ayyuka wanda suke sun aikata su. Yanzu wannan din ne, in ka zauna ka riƙe shi, zai ake to kai ka zama ɗan tsatsauran ra'ayi, ko ka zama basalafi, ko ka zama ba wahabi, duk abin da za a faɗa ma kenan. Akan kuma saboda ka ce kai abin da Allah da annabi ya ce a yi shi za ka yi, baka yadda ka yi compromising akan wani abu ba, baka sakewa. A'a, Allah ya ce a yi, a yi, annabi ya ce a yi, ya yi, ya ga ana yi bai hana ba, eh sahabban shi sun yi, ya karfafa su a kai, shi kenan. Amma ba su yi ba, kai waye da za ka yi? Ya sa Imamu Malik Allah ya masa rahama yake cewa duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin, ba yanda zai zama addini yanzu, ba yanda zai zama addini. Tunda a wancan lokacin ne ai wahayi yake sauka, wahayi shi ne zai bada cewa wannan daidai ne, wannan ba daidai ba. To tunda wahayi ya kare, kuma ya za a zuwa ce abu daidai, wannan ba daidai, wahayi sai faɗa, sai dai ka faɗe shi ta hanyar wahayi, kuma ba san zuciya ba. To wannan shi ne na fasurata, idan mutum yana waɗannan ayyuka yana kyautata zato, yana sa tsammani da Allah, to ya samu wannan numfashin na wato arraja, sa tsammani da kyautata zato. Sai na ƙarshen su na fasul mahabba, numfashi na ƙauna. Yace shi kuma inda ake samo shi, shine mutala'atil asma'i was sifati, mutum ya dinga hange yana leko sunayen Allah da sufofinsa da abin da suka kunsa. Wa mashahidihin na'ama wal ala, da kuma mushahadatul ala inna an-na'ama'i wal ala, da kuma wato ganin ni'imar Allah da falalarsa a kanka, wannan sai sa ka ji kana san Allah. In ka san Allah, ka san sunayensa da siffofinsa, kuma duk ni'imar da Allah ya yi kana ganinta, an-ni'matu zahiratu wal batina, ta fili da ta ɓoye, da wacce ka sani da wacce baka sani ba. Ni'imomin da Allah ya mana wanda muka sani kawai muke gani, akwai na da yawa na ɓoye da bamu san su ba, Allah ya mana da yawa ba. Yanzu ka kwanta ka yi bacci, wallahi ni'ima ne, akwai wanda ya fi sati baya bacci, wani sai an haɗa mishi da magunguna, wai ana so ya yi bacci, kai kuma kana zuwa ka gari kai nafulfulinka ka gama komai ka ci abinci ka sha ruwa in kai mai alwala ne kai alwala kai raka'a biyu ka kwanta baka da damuwar kowa kai kwanta a barin damanka kai addu'o'inka falaki da nafi da kulhuwa kai ayatul kursi kai amana rasulu ka kwanta ba za ka san san da bacce dauke ka ba to wallahi wani ba wannan ba duk abin da ka masa ba zai bacci ba ashe ni ima ce kake cikin ta baka sani ba yanzu ka yi tattaki ka tashi ka zo wajen nan ka zauna wani yana nan wallahi ba zai iya ba wani kuma zai zo ka tsinduma shi a wajen nan sai ji duk ya takura sai ji duk da shi ake magana wallahi sai ji duk ya matsu duk sanda aka faɗi wata kalma ya ce wannan fa ina ganin da ni suke yi sai ji duk ya takura ashe kai kana cikin ni'ima baka sani ba ka ɗauki abinci ka ci wani in ya shiga gida ba abincin da za ci sai dai ba iyalan shi a guri da yawan wasu in ka shiga gida yanzu za ka samu akwai abinci akwai wanda in ya shiga gida bai san da me zai shiga ma gidan ba ashe kana cikin ni'ima ba ni'imomi ne ba duk wanda ya san wannan ni'imar wallahi zai so Allah ba zai dinga hangen wani abu babba ba zai dinga duba wanda yake ƙasan sani ba wanda yake samansa ba yanzu ya ganin shi da yadda kashi yar bakan leda ta zo da ita masallaci gida zai kai wani ko bakan ledar wanda bai gani ba wannan yar bakan ledar da kake gani ka dauko ta ba ta da yawa dan bread ne bai wuce na 500 a cikin ba to wani ko gurasa 10 bai da ita kai kana da bread 500 da za ki wani wannan gurasa ta 10 nan da kake gani ana yawo da ita ba zai iya siya ba ashe kana cikin ni'ima in kana cikin wannan ashe ba za ka gode ma Allah ba ba za ka so Allah ba sai mutum ya je yana san Allah dan haka fa idza zakara zunubahu da zaran mutum ya tuna yana da zunubai to tanaffasa bil khawfi sai ya dinga jin tsoron Allah bari ya je ya nemi gafara Allah akan zunuban sa wa idza zakara rahmata rabbihi wa sa'ata maghfiratihi wa afwihi idan ya tuna rahamar Allah da yalwan gafarar sa da yafiyar Allah tanaffasa bi raja'i sai ya samu nutsuwa zai ce kai Allah nan zai yafe mu komai zanuban da ya ce kai Allah nan zai yafe mu wa idza zakara jamalahu wa jalaluhu idan ya duba girman Allah da kyan Allah da cikin zubobin sa wa kamalahu wa ihsanahu da kyautatawar sa da ni'imar sa tanaffasa bi rubi ya ce ina san Allah dan haka malai yace fal yajibu al-abdu imanahu bi hadhihi al-anfas al-thalatha duk wani bawa ya auna kansa da waɗannan abubuwan guda uku تخاف الله ترجى الله ترجو الله وتحبه كأون كان كدوة أن أبو مدعوك كان صوران الله كان نماء وجان الله كان كوتة تزتود شيكما كان صان الله يشي ليعلم ما هو من الإيمان وانا شيني زي 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 فرطو إن زي شي كان دي إيماني فواك دي أمتي أدبايا صوران الله zai auka malaiti na azabar na saban Allah ba tare da wani fargaba ba to kaga wannan baya cikin masu numfashin sa yace fa innal quluba mafturatun ala hubbil jamali domin zukata an gine su an halice su an sanya su akan san abu mai kyau ko zuciya tana san abu mara kyau ne zuciya tana san abu mai kyau wal ijmali da kuma kyautatawa yace wallahu subhanahu jamil Allah mai kyau ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau Allah bai son abu mara kyau inna Allaha ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya son abin da bai da tsarki ballahul jamalut tam Allah shi yake da kyawu wanda yake na cika alkamil cikakke min jami'il wujuhi ta dukkan fuska duk wata fuska Allah ya cika da ita sai mu ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun jamalul zati zatin Allah zati ne wanda yake babu zati irin sa wa jamalul sifati sifofin Allah babu sifofi irin na Allah wa jamalul af'ali ayyukan Allah ba ayyuka masu kyau irin na Allah ba haɗi ma duk abin da Allah ya yi in kaga an yi kwaikwayo sai kaga na Allah ya fi babu haɗi yanzu kaga irin mutumin nan da ake wai robot ka haɗa shi da dan adam ai ko 1% bai kai a kyan dan adam ba ko ya kai yanzu wannan kana samu wata sanda ka rade sai ya watse gaba ɗaya duk wani yayin sun tsinke shi kenan ya gama aiki amma dan adam fa sai dai jini ya kwanta aje a mishi gashi ya dawo ya ci gaba da motsin sa halitta Allah kenan Allah yake hadha khalqullahi fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni wannan ita ce halittar Allah ku nuna min abin da aka yi halitta kuma bayan Allah ka duba sama ka duba ƙasa ka duba tekuna ka duba yanda Allah yake saukar da ruwa shin akwai wai mai yin irin na Allah ne babu shine jamalul af'ali duk aikin Allah akwai kyau a ciki laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum a mafi kyawun sura wa jamalul asma'i ga kyawun sunaye babu sunaye masu kyau irin na Allah duk kyan suna da kai na Allah ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dinga wato mafi kyawun sunaye sunayen da aka danganta su da Allah Abdullahi da Abdurrahman a ce Abdullah a ce wani Abdurrahman wannan sune kyawawan sunaye a ce Abdul Khaliqi Abdul Sami Abdul Basir Abdul Jabbar Abdul Quddus Abdul Salam Abdul Mumin amma da an danganta da wani Allah sai ka ji abin ya baki a ce Abdul Hussein kamar da yake ake cewa wai Abdul Hussein da ji ma ta ji ba dadi a wai Abdul Hussein bawan Hussein na Abdullah wa idha jama'a jamal al makhluqati kulluhu ala shakhsin wahidin thumma kana jami'uha ala jamil dhalika al shakh thumma nusiba hadha al jamal ila jamal rabb tabaraka wa ta'ala kana aqalla min nisbati sirajin da'if ila ayn al shams wannan wani misali ne mallai bayan ce da duka wannan halittu kyan halittu gaba daya Allah zai dauki kyawun halittu duka gaba daya ya daura ma mutum daya daga cikin bayinsa yace to da za a dauko kyan wannan bawan guda daya a danganta shi da kyan Allah in ka kwatanta shi da ya wuce misalin fitila wacce take ne duhu ba ka kwatanta ta da hasken rana ka duba bayan da kyawun halitta Allah ya in ka ga wata halittar Allah abin sai baka mamaki wai akwai wannan abin haka ka duba wasu irin kifaye wasu irin tsuntsaye yanda Allah ya yi su da wani irin kala kai ta kallon kyawun abin ka ga firanni yanda Allah ya fitar da su wani abin an nuna wa aka ce an yi a duniya ne wannan abin wasu dambunan haka amma ruwa ya yi su Allah ne ya yi su kuma Allah ya fi su kyau shi da kowa zuciya mai tsoronsa zuciya mai kyautata zato da Allah zuciya mai kaunar Allah in ka samu wannan abubuwa guda uku ba abin da ya kara a duniya saboda tsoro zai sa ka nisanci saban Allah kyautata zato da Allah zai sa ka yi burin abin da ke wajen Allah shine husnul zan ko mahabba za ta sa kuma ka so Allah kuma sai ya samu wannan me ya rasa wallahi ko baka ci abinci ba za ka damu da yunwa ba za ka ji ganin annabawan Allah wani lokacin sai su dau lokaci mai tsayi suna azumi ba sa damuwa saboda wannan abin shine ya lullube su ya katange su abin da suke gani kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana uku bai yana azumi a jere ba kakkautawa ko ya shiga sallah kafar shi ta kumbura har sai gari ya waye yana idan da sallah ba ana kiran as-salatu sallar dare waye zai yi wannan cikin yanzu lokacin da zai idan da sallah yana kishingida Bilal zai ce lokacin sallah yayi anan ka kwanta kana ta bacci ba sai inda aka yi da kai ba na roƙo Allah ya iya mana Allah ya ba mu ikon kwakwalwa Allah ya ba mu da muke roƙo ya tsare mana imani Allah ya karfafa imanin mu abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu gare mu wannan mu take kuma Allah ya ji mana inda ake fama da inda ake fama da tashi-tashin hankula Allah ya kawo ƙarshen su wannan masu garkuwa da mutane Allah ya dada kariya su alhamdulillah ana samun nasarori a kansu Allah ya kawo ƙarshen su Allah ya dada kariya su waɗannan kuma shuwagabanni na arewa da suka ɗauki matsaya na cewa sun haɗa kansu da buɗe wani azuzu na tallafawa ganin cewa an yaƙi wannan abin Allah ya ba su nasara a kai kuma kaga ya nuna cewa ta kowa da kowa ce an ga kalli kwamitin da aka shirya gaba daya da musulmi wanda ban kaji abin da kowa ne kuma haka ya kamata mu zo mu hade kanmu gaba daya a nemi mafita, amma tsaya ana wannan kabila kaza ne wannan yaji wannan ba lokacin shi bane yanzu ba lokacin wannan bane ko a wannan yana waje kaza ne yana masallaci kaza wannan kaza ba ruwa na duk ba wannan ake bane yanzu mu hade kanmu ne mu sami yanda zamu samu mafita kowa ya gyara kansa mu gyara alakar mu da Allah mu nemi mafita a wajen Allah abinda muke tsoron shi kullun zaka ji ana hirar zabe zai zo duk wannan hirar ba ita take kawo mana mafita ba mu ne da amarin da Allah shi zai kawo mana mafita mun tashi mu dinga cewa Allah ya kawo mana gyara Allah ya zaban mana abin da yafi alkhairi shine kawai mafitan mu ba amma idan ka tsaya kana ta wani fashin baki ayi ta bata lokaci da bai da amfani sai a manta da Allah wanda ya manta da Allah Allah zai mance da shi wanda ya tuna da Allah Allah zai tuna da shi da haka mu zaman to masu tunawa da Allah masu mayar da al'amarin mu ga Allah sai Allah ya kawo mana doki Allah mutsin yake so ko ya amsa mana Allah kuma ya biya mana buƙatun mu gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.